Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Wannan shekaru 18 bajamushi amma dan asalin Iran wanda ya bude wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a Munich na kasar Germany ya kashe mutane 9 shine cikon na 10 a yammacin jiya Juma'a. Ba shakka shine kadai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkokin suka tsaya cik a daya daga cikin manyan birane a kasar. Sai dai yana aikata wannan dan ya aiki shi ma nan take ya halbi kansa a kai, sai dai babban jami'in yan sanda na birnin Munich Habertus Andre ya faɗa yau Asabar cewa ba wani bayanin da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan danyen aiki. Sai dai Andrew ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci. Harin da ya yi dalilin mutuwar mutane 10 haɗi da maharin, kana wasu 16 sun samu rauni daban-daban. Wannan dai shine hari na uku masu muni waɗanda aka kaiwa farar hula a ƙasashen yammacin Turai a cikin kwanaki 8. Yanzu haka dai shugaban Jamus Angela Merkel ta kira taron gaggawa na jami'an tsaron kasar domin su tattauna akan wannan lamari. Babban jami'in yan sandan ya ce hana shawagi da aka yi jiya Juma'a yanzu an dage, an ba mutane dama su ci gaba da hada-hadarsu. Haka kuma ya shaidawa manema labarai cewa wannan sauran shi kadai kawai ya aikata wannan, ya kai wannan harin. Ya ce wannan harin bayan an tantance hoton da kamera ta dauka a wannan wuri da abin ya faru. Ya ce wannan abu dai ya faru ne a wajen cin abincin nan da ake kira McDonald's kusa da wani shagon sayar da kayayyaki. Ya ce kawai yanzu ba su samu wata hujja ko madogara ba cewa akwai hannun wani ko wasu mutane a cikin wannan aikin. Ya ce labarin da ake yayatawa cewa wai an samu wasu suna halban fararen hula a Munich ya ce wannan ba gaskiya ba ne. Wadda ake sa ran ta zama yar takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin tutan jam'iyyar Democrat, Madam Hillary Clinton ta dauki santan jihar Virginia Senator Tim Kaine a matsayin wanda zai zama mata mataimaki. Kaine dai kwararren dan siyasa ne kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki wanda yake da tagomashin janyo ra'ayoyi masu jefa kura'a musamman waɗanda da farko suke dare-daren jefawa Clinton kura'a. Shi dai mutum ne da bai taba faduwa zabe ba, fitaccen magajin garin da aka taba yi kuma gwamna kana daga baya yanzu yake senator wanda yake da martaba a idanun Amurkawa. Waɗannan su ne kalaman da Hillary ta bayyana Kaine da su a cikin tattaunawa da take yi da kafan yaɗa labarai na CBS. Shi kuwa shafinsa na Twitter ya ce yana mai cike da farin ciki da kuma alfahari na wannan zaɓen da aka yi masa, don haka bai ga zama ba zai tashi ya bi tawagar kamfe inda za su haɗu yau Asabar a Miami. Ana sa ran yau ɗin nan za su hallara a wajen kamfe a jami'ar Miami. Kaine dai ɗan shekaru 58 ne da haihuwa, an haife shi ne a Minnesota kuma ya yi karatun digirinsa na lauya a jami'ar Harvard, jami'ar da ita ce shugaban Amurka Barack Obama ya yi nasa karatun digiri shi ma. Sai dai lokacin da Kaine yake jami'ar ya ware shekara guda ya yi aiki a ofishin babban shugaban ɗariƙar Katolika da ke nan Amurka. Haka kuma ya yi aikin malanta a Honduras. Shi dai Kaine ya tsunduma cikin harkokin siyasa ne ga dangana lokacin da ya yi takarar kansila a Richmond da ke Virginia a shekarar 1994, sai kuma daga nan ne aka zaɓe shi a matsayin magajin gari. Daga nan kuma ya zama mataimakin gwamnan jihar Virginia a shekarar 2002. A shekarar 2006 ko ya zama gwamnan jihar ta Virginia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba ta da kowane masaniya ko kuma hannu a cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiyya. Shugaban na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya soki shehin malamin nan da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen da cewa ko shi ko kuma mabiyansa suna da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin wanda aka yi a ranar 15 ga wannan watan da niyyar kifar da gwamnatin kasar. Shugaba Obama ya ce wannan zukita mallaki ne a ce wai Amurka na da hannu wajen shirya wannan juyin mulki. A cikin farkon wannan satin ne dai shugaba Obama yake faɗa wa shugaba Erdogan cewa ko kusa ya nisanta Amurka da wannan batun juyin mulki. Obama ya ce gwamnatin Amurka na fata yayin da gaskiyar magana za ta fito sannu akan hankali ba za a yi azabbabi ba wajen take hakkin jama'a ko kuma takurawa abokan hamayyan gwamnati ko kuma hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu musamman faɗin abin da ya shafi harkokin gwamnati. Da kuma shugaba Obama ya koma ta kan roƙon da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta yi na cewa tana so ta sake shi wannan shehin malami Fethullah da ke nan Amurka yana gudun hijira. Ya ce muddin Turkiyya na son hakan to sai ta bi fa tsarin dokokin ƙasa kuma za a bada wannan ɗan taliki ne idan har ƙasar ta Turkiyya ta bada hujjoji gamsassu cewa yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki. Sai a jiya Juma'a a nan birnin Washington wajen taron manema labarai jakadan Turkiyya da ke nan Amurka Sadiq Kilik ya ce ƙasarsa na aiki kafaɗa da ma'aikatar shari'ar Amurka domin ganin an bi hanyar da ta dace da za a mayar da shi gulin gida. Ya ce tuni ƙasar ta bayar da tarin hujjoji da bayanai a rubuce wanda tattara tun a shekarar 2013. Yayin da ɗaya ga watan Agusta ke ƙara matsowa lokacin da ake fatar ganin an samu sauyin mulki na demokradiyya a ƙasar Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana shirin ganawa da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov a cikin farkon sati mai zuwa domin su tattauna a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da za a yi a Vietnam.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan dalilan da yasa ake kula da kuma baiwa mata masu juna biyu magungunan rigakafin zazzabin malaria. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin kula da tsaftar muhalli. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan nasarorin da likitoci suka samu a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi wajen yi wa wani yaro aiki a mafitsararsa. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan ci gaba da kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga jihar Jigawa. Baya ga waɗannan rahotannin, muna nan ɗauke maku da ci gaba da tattaunawar da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban ƙungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya, game da irin ayyukan da suke gudanarwa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir. Yeah.
ce dan sarki sai ya bar dan sarka janna
shin ko mai sauraro ya san dalilin da yasa jami'an lafiya ke kokarin baiwa mata masu juna biyu magungunan cutar zazzabin cizon sauro a yayin da suka je wajen awon ciki Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan Dabo
Dr. Amir Imamiola na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano yayi karin haske akan irin illar da cutar zazzabin cizon sauron ke wa mace mai juna biyu wani lokaci ma har da abin da take dauke da shi a cikin nata
babban al'amari dai guda shine bai a lokacin da mace ta zo ta samu ciki to garkuwar jikinta gaba daya takan yi kasa saboda haka koda da a lokacin a ce tana da parasite din da take kawo zazzabin cizon sauro a jikinta din nan a lokacin da bata da ciki wannan parasite din ba za ta yi tasiri ba amma yanzu idan lokacin da aka ce ta samu ciki to garkuwar jikinta ta yi kasa saboda haka a yanzu kuma sai wannan abu da jiki ya danne da yanzu sai kuma ya zama yayi tasiri a jikinta zazzabin cizon sauro yana da matsaloli da yawa shi kuma wajen ciki
cutar takan kama uwan ne kawai ko ku hada jariri
cuta tana kama uwa kuma tana kama jariri a yanda take kama uwa takan shiga yana man cikin jini take shiga duk lokacin da ta shigo cikin jini sai za ta fantsama za ta iya shiga cikin liver hantar mace in ta shiga hanta kuma za ta iya jawo fashewar jini red blood cells da ake cewa da sauransu shine zaka ga mutum ido yayi kore din nan yawa sannan ta kawo wannan zafin zazzabin shi kansa zafin zazzabin nan yakan iya jirkita jiki a samu zubewar ciki yawa idan ciki kuma yana daga farkon wata uku nan in aka samu zazzabin cizon sauro mai zafi yakan kawo wannan barewar cikin kuma mace bayan barewar ta zo ta samu matsala wani abu ya rike a ciki wanda shi kuma zai kawo mata zubar jini da yawa shi ma wata matsala ce daban sannan kuma idan ya dade a jikinta nan gaba kuma ba zai iya barinta ta samu ciki ba ta gana dai kenan na biyu zazzabin cizon sauro iya akan ita uwa yana kawo jijjiga a wannan farkon wata uku jijjigan nan takan kawo har ta fara suma hankali ya gushe kamar a sami irin tabin hankali da sauransu sannan a wannan jijjigar da take yi akan sami matsaloli su kuma waɗanda za su taba dan da kansa kamar yanzu zika din nan da ake zance yawa kaga ai cizon sauro ne yake kawo ta zikan nan sauro ya ciji mace mai ciki zikan ta shiga cikin inda yaron yake tunda za ta iya tsallakawa daga jikin uwa ta fada kan yaro ta shiga sai ka ga yaro an fito da an haife shi kai ya zama dan kankanin kai wanda babu wani ma babu kwakwalwar da za ta iya taimakawa yaro yayi rayuwa daidai rayuwar yanda ya kamata
me gaskiyar wannan cuta takan kawo karancin jini ga mai ciki
idan ta shiga cikin hanta takan kawo farfashewar jini to wannan farfashewar jinin a lokaci guda idan ya riga ya zagwanye to kamun kuma a samu kusan wata uku da jini zai dawo jikin mace bayan ga bukatuwar yaron da yake cikin ta ga bukatuwar ta ita kanta da take bukata saboda zagaye yau da gobe zirga-zirga da sauransu hatta numfashi ma jinin nan tana bukatar sa to idan aka samu wannan fashewar saboda ba karamin abu ake samu ba sai kaga ido yayi kore fataw din nan in ka duba hannun mace sai ka ganshi ya dashe ya paripat ya dashe to duk wannan zubar jinin ce da take kawowa kuma duka matsalar da malaria take kawowa kenan
Dr. Amir Imamiola, kwararren likitan mata da ke bangaren mata masu yoyon fitsari na asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Kula da tsaftar muhalli na daga cikin shawarwarin da masana harkar lafiya kan baiwa al'umma shawara. To ko rashin tsaftar muhallin me ke haifarwa? Shu'aibu Mani na dauke da rahoto daga maradin jamhuriyar Niger.
Ga sanin kowa ne mushanin tsafta dai ma'aikata ne wanda ke jingine ga wannan minister na likita wannan aiki na tsafta an kakkasa shi wato ba likita ba kawai ke yin wannan abu kaga wannan ɗan matsala ce amma tunda dai shugabannin mu ne suka gani haka ne ya hida cewa to mu kuma muna raka duk wanda yazo saka harkar aikin tsafta muka samu kokarin horo na busukan wannan aiki kaje abinda ɗan matsalolin ke da ko shine na cewa wai duka abubuwa yanzu da an hosa shi shi yasa wannan ma gangami da muka na dukkan mushanin tsafta dake cikin gidajen likita muka ce a taru mu hidda kundi wanda duk ayyuka wanda ya kasance na tsafta ya kasance cikin wannan kundin ne za a hidda shi shi kundin da za mu hidda kundi ne wanda zai kumsa ayyuka wanda muke ganin za mu yi a cikin shekara biyar
ga wanda bai sani ba meye muhimmancin tsafta
a yi zancen muhimmancin tsafta ga gare mu abu ne wanda ya kamata mu san da cewa yawancin malaci da ke damuwar jama'a ta hanyar rashin tsafta ne ta hanyar kazamta ne ake daukar shi to kenan da mu tsaya sai ciwo ya zo a je gidan likita a nemi magani a ce a warke shi to ƙara kenan mu dauki matakai wanda zai su ne za su sa wannan ciwutoci da ake dauka ya zamanta mun kare shi kaji shi yasa ita tsafta tana kenan foundation ne wanda ya kamata a yi dan a kare kamuwa da wasu tutoci yau akwai bakin cikin ganin kwalbati malmakin ya azuba ruwan datti sai zaman tashara ce ake sa da kuda da komi wanda za su zuwa kuma su kama dan adam inda kuda za su zuwa su haushi kuma idan sun hau za su zuwa wajen abincin mu ko ga ido mu ko ga jikin mu su dauko kenan cutocin da ke cikin wannan kazamta wato bayan gari su zo su kawo mu a cikin abincin mu
Shaibu Mani Murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani, likitoci a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi sun sami nasarar yi wa wani yaro aiki a mafitsararsa. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Da yake bayani a yadda suka samu nasarar aikin Dr. Haruna Usman Lima.
Yake shekara biyar kenan yake ganin jinya sai kuma dama idan mutum yana san jinya mun so wani kuma ka sai wata kuma ta ki mu gane menene tushen wannan ciwo kuma bincike da muka yi wanda ya kasance yadda muka yi magana da shi da kuma wasu gwaje-gwaje har da ultrasound da CT scan da kuma wasu spectroscopy wato za a sa wani abu ne mai kama da hoto a cikin lada ɗin a duba a kan menene mun sun gane cewa shi yana da wata kumburi ne haka nan kamar tsoka a cikin bayan shi da kamar tsari ke da zero na zero sai muka ɗiba wannan abu muka kai aka gwada aka tabbatar cewa lallai wannan kansa ne kansa wato kamar shi na kankara to shi na ita wannan kansa ɗin kuma idan aka gwada a jikin mutum ba ai kuma a kai ba to wancan mutane cikin shekara uku zuwa shekara biyar za su fito kuma shi wannan ba a san lokacin da abu ya fara ba da yake shekara biyar kenan yake da sanin me ya tun lokacin abin ya fara ba sai ne to amma bincike da muka yi da CT scan da sauransu suka nuna cewa lallai wannan abun ya cinye naban mafitsara amma banda ita hanyar mafitsara da yake zuwa daga koda zuwa cikin gaban mafitsara wanda ya kama kadan sauran jikin shi kan ba alamar wannan kansa kuma abu ne da ya ba wannan ciko da ya tun zo da ke kadan amma sai muka ga idan muka ji mataki da gaggawa in Allah ya taimake mu za mu samu hanya da za mu samu kontrola wannan ke sa ne muka yi wannan aikin wanda daga ce aiki ne da za mu yanka duk wani abunan da ke tare da kansa ne da kuma tsarin gaba daya Allah shi ya tare da kansa ne da kuma ita fat na yi ta din ta kasa wanda ta nuna alamar kansa shi wa za mu ce har zuwa inda muke da kaman ba bayan da aka yi haka an cire ne dan tsari saboda dole sake mai a sake sarrafa wata wanda za ta ci gaba da rike tsari dan ya ci gaba da rayuwar sai to abin da muka yi kenan muka yi abin da muka kira wato dole alien new blood wato carbon da dan tsari ne sabon blood da muka sarrafa da hanjin cikin shi to kuma Allah ya ikon sa in aka yi haka da hanjin cikin yana iya zama ta fito da siffan kuma Allah ya yarda idan ba idan wannan cutar bai maimaita kansa a jikinsa ba yana iya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ya saba ba tare da wata damuwa mai tsanani
Dr. Haruna Usman Liman kenan. Ibrahim Sa'ad Ibrahim shine majinyacin da aka mai aiki.
Mara nan wai akwai kansa a ciki. Shirya ka canja mun aka samu wani. Dai alhamdulillah ina iya gane kowa.
Ibrahim Sa'ad Ibrahim yaro majinyaci dan shekara 18 da haihuwa wanda yake fama da cutar kansar mafitsara. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Rahotanni daga dukkan sako da lungunan Najeriya na nuni da cewa ya rige saura kiris cutar polio ta zama tarihi a jihar Jigawa ma ana ci gaba da samun wannan nasara in ji wakiliyarmu da ke birnin Dutse. Halimatu Abdullahi.
Makon jiya jihar Jigawa ta kammala zagayen gudanar da allurar rigakafin cutar polio a dukkanin lunguna da sakuna na jihar. To ko waɗannan matakai za su bi na tabbatar da ganin cewar ba a ƙara samun bullar cutar ba har zuwa lokacin da suke fatan ganin an kawar da cutar baki daya. Bisa hakan na tattauna da Dr. Kabir Ibrahim.
Duk waɗin kasan nan ba a samu bullar wani ciwo a kowane sashi ba. Wannan ba karamin nasara bace a matakin ci gaban da aka samu. To wannan ko ya faru ne saboda haɗin kai da ake samu daga iyayenmu masu ƙasa no sarakuna masu ungwanni da daga tai da kuma malamai da kuma su uwa uba iyaye kansu da suka rinka bada haɗin kai. Turjiya ta ragu, mutane yanzu sun amince da wannan yanayi, sun san cewa akwai alfanu a cikin sa. Sa'annan gwamnatoci suna bada goyon bayan da ake bukata da a haɗa ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da wannan yaki ya ci gaba. Saboda haka abin da muke magana shine kokari muke yi mu ga cewa wannan yunkuri da mutane suke yi da goyon baya da ake ba wannan shiri kamar yadda kika tambaya ya dore, musamman abin da ya shafi bangaren iyaye su ci gaba da hakuri. Wannan abu ya to karshe suna cewa kai kun zo kun sake dawowa yaushe za a daina ne? To yanzu lokacin dainawar ya kawo jiki. Su ma kuma iyayen shugabannin kasa sarakuna da dagatai da wakilansu su ma su ƙara jajircewa su ƙara yin hakuri tunda an ce aske in ya zo gaban goshi ya fi zafi. Bayan wannan kuma mu kanmu mutanen da suke aiki front soldiers kenan, wato wanda muke taka har kafa mu je gidajen mutane, abin da muke kokarin yi shine mu ƙara damara akan abin da ya shafi bangaren surveillance. Surveillance shine bayan kayi allura kuma ka rinka zuwa kana bincike kana duba ka gani to akwai kuma wanda kamannin wannan ciwo suka iya bulla a gurin sa ko dan sa ko a garin su ko wanda lungu ko wanda kwana aka ga wani mutum wanda yake lurus ta kama da ciwon polio a dauko a auna a gani lallah ko ita ce ko ba ita bace, domin idan ba a dubawa ba za ka iya gane cewa nasarar da ake samu tabbatacciya ce ko rashin ta ba. Bayan wannan kuma za a ci gaba da tabbatar da cewa wannan gangami da ake yi na gida-gida an ƙara inganta shi, an ƙara sa ido masu zuwa su duba aikin, wato supervisors an ƙara ƙarfafa musu ƙaimi domin kada a ce wannan nasarar da aka samu kuma an yi sakaci har wani abu kuma Allah ya kiyaye ya saki bullowa ya dada mu baya a fadin duniya ma ba wai a mataki na ƙasa ba.
To a ƙarshe likita, tunda dama ita wannan cuta ta shan inna tana da alaka da ƙazanta, wani ƙarin jan hankali za ka yi ga jama'a na kiyaye tsaftar muhalli?
Kamar yadda kika faɗa, tsaftar muhalli ba ma ga polio ba, shi wani abu ne wanda yake idan aka yi shi ya zama riba ga masai. Polio ta tafi, amai da gudawa ya tafi, hepatitis A shi ma babu. Duk wani ciwo dai wanda mutane sun sani da ake ɗauka ta dalilin dattin muhalli, idan aka tsaftace muhalli duk an rabu da shi. Saboda haka riba ce ninkin maninkin idan mutane suka kula da muhallansu, musamman ma yanayin damuna ta zo gudanar ruwa a buɗe su, ciyawa kada ta ringa tsawo saboda kwari da sauransu, kuma zai taimaka sosai akan yaƙi da polio kuma da sauran cutuka da suke da nasaba da muhalli kamar abin da ya shafi kamar yadda na faɗa a mai da gudawa daga sauran abubuwa kwalara da sauransu.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, darakta a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban kungiyar da ke tallafawa lafiyar mata da ƙananan yara da ke gudanar da ayyukansu a jihohi 6 a faɗin Najeriya.
Ya kuke tabbatar da ɗorewan waɗannan ayyuka naku?
To ɗorewa dai shine na farko, mun dogara da gwamnati don su ne za su ɗaura wannan aiki a samu ci gaba da ita. Ba masu aiki ya zama mun yi mun tafi an bari shikenan an koma baya. Shi yasa duk tsarin da muke abin da muke cewa governance system muke karfafa musu gwiwa su iya wannan aiki su ci gaba da su. Gwamnati su dauki wannan abun gadan-gadan ba kawai daga federal ba, har state har ma local government. To bayan haka kuma inda muke ƙara daure wannan aiki in kika duba abin da muke ce community participation, watan shigowar jama'a da cikin tsarin jama'a, kaman malamai, kaman hakimai, kaman mata ma masu kungiyoyi kala-kala, duk an hada hannu da su. In kika kula, akwai tsarin da muke wanda muke ce emergency transport system. Wa'annan direbobi ne masu aikin kansu, amma mun shigo da su wannan aikin. Su ummace ba ta da lafiya, tana cikin nakuda, za su dauke ta daga gidajen su kai asibiti, kuma kyauta ba sai an biya ba. So kin ga mun shigo da su wannan aiki dan a samu daurewan wannan aiki, kar a ja da baya. To bayan haka kuma zaki ga malamai, hakimai, wa'anda muke ce musu sune facility health committees, su ga dangadan su suke tashi su ga abin da ake a cikin asibitoci, su ga ma'aikatan asibitocin ma suna abin da ya kamata ko ba sa yi, suna zuwa aikin su yadda ya kamata ko ba sa yi. To su kansu har suna da tsari da suka fito da shi, suna hada kudin su a cikin garuruwan nasu da unguwanni, su zo su ce to ga gudunmawan su ma asibiti. Kai wasu ma har anan Kano har sun gina asibiti, wasu suna biyan ma albashin ma'aikata. So kin ga abin an hada da gwamnati da kuma jama'a da suke sa hannunsu su ma a ciki. To haka din tsarin da muka bi shine dan a samu daurewan wannan aikin kuma a samu ci gaba.
Kuna da niyan fadadawa ne zuwa sauran jihohin nan na Najeriya?
Eh, to akwai halaman haka. Shine yanzu muke duba sama kenan yadda zamu hada hannu da Federal Ministry of Health da kuma National Primary Healthcare Development Agency, so da su bude wannan aiki fiye da inda muke a jihohi shida din. Musamman ma wannan jihohi, mai wancin mutane suka ce me yasa ake yi a kawai wayannan jihohi shida. To dalili bincike ya nuna, binciken da aka yi a nan Najeriya ta nuna cewa mafi yawan rayuka da ake rasawa ta fannin haihuwa, musamman mata da yara, ya fi yawa a wayannan jihohi guda shida. Shi yasa su suka ce to za su taimaka su ga yadda za su daga a samu fahimta, gwamnati ma ta dauki karfi a kai, da kuma jama'a su ma su dauka a ga yadda za a rage wannan. So shi yasa muka ba da karfin mu a wannan jihohi shida.
Dr. Salma Anas Kola kenan, shugaban kungiyar da ke tallafawa mata da kananan yara, a tattaunawar ta da Madina Dauda game da irin ayyukan da suke gudanarwa a jihohi shida a fadin Najeriya. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, wani dan shekaru 18 ba za mu shi, amma dan asalin Iran wanda ya bude wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a Munich na kasar Germany ya kashe mutane 9, shine cikon na 10 a yammacin jiya Juma'a. Ba shakka shine kadai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkoki suka tsaya cik a daya daga cikin manyan biranen kasar. Sai dai yana aikata wannan dayan aiki shi ma nan take ya halbe kansa a kai. Sai dai babban jami'in yan sanda na birnin Munich Habertus Andre ya faɗa yau Asabar cewa ba wani bayani da aka samu na abin da ya sa wannan matashi aikata wannan aika-aika. Sai dai Andre ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci. Wanda ake sa ran ta zama ya takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat a nan Amurka, madan Hillary Clinton ta ɗauki Senator jihar Virginia Senator Kim Kane a matsayin wanda zai zama mata mataimaki. Kane dai ƙwararren ɗan siyasa ne kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki, wanda yake tagomashin janyo ra'ayin masu jefa ƙuri'a, musamman waɗanda da farko suke ɗari-ɗarin jefawa Clinton ƙuri'a. Shi dai mutum ne da bai taɓa faɗuwa zaɓe ba, fitaccen magajin garin da aka taɓa yi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.